sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Za a kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Talata 10 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai wato Amurka za ta yanke muhimmin shawara akan martani ko kuma martanin da za ta dauka akan harin guba da aka kai a Siriya. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kira simame da aka kai a ofishin lauyansa Michael Cohen a matsayin wani abin kunya. Kana mai kamfanin Facebook Zuckerberg a makon da ke zuwa ne wato zai gabatar da bahasinsa ga majalisar dokokin Amurka akan ayyuka da kamfaninsa ke yi.
Kanan labaran kenan. Rayoyin 'yan Najeriya sun bambanta dangane da sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya sanar.
Nothing. Dai ra'ayi na game da tsayawan Buhari, ina murna, ina mai fatan alheri.
The man is a good man, but his cabinet is a major problem.
Gaskiya muna taya jama'a murna da wannan tsayawa da yace zai.
Except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria.
Allah ya ba mu lafiya. Allah ya fuye shirocho.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, inda banda batun goyen bayan tsayawa takarar shugaba Muhammadu Buhari zai kuma tabo batun shugabancin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi tir da mummunan harin rashin imani da aka kai da mukamai masu guba a ƙasar Siriya. Yana mai cewar nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmin shawara akan martani da Amurka za ta dauka akan wannan hali. Trump ya faɗa wa hukumar majalisar ministocinsa a wata ganawa da suka yi a fadar White House cewa Amurka za ta bi diddigi ta gano wanda ya kai wannan harin, ko Siriya ce, ko Rasha, ko Iran, ko kuma dukkaninsu. Tun da fari, sakataren tsaron Jim Mattis ya ce Amurka tana nazari akan ɗaukar matakin soji akan Siriya, bayan da Trump ya aike da saƙon Twitter akan cewa za a ga babban matakin ladabtarwa akan duk wanda ya kai wannan halin rashin imani da makamai masu guba a yankin da ke hannun 'yan tawaye da ke ƙauyen Damascus. Har aƙalla mutane 40 suka halaka a ranar Asabar. Siriya dai ta musanta cewa ta yi amfani da makamai masu guba a duk faɗin rikici da aka fara tun shekarar 2011. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya kira samame da aka kai a ofishin lauyansa Michael Cohen a matsayin abin kunya. Ya ce wannan hari ne akan ƙasarmu, kuma wannan sabon babi sukutum ne na rashin adalci. Da aka tambaye shi mai yasa bai kori mai bincike na musamman kan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da Rasha Robert Mueller ba, Trump ya ce za mu ga abin da zai faru. Ya ce ina ganin wannan wani abin kunya ne, kuma mutane da dama suna ganin hakan. Wannan wani bita da kulli ne a fili. Trump ya ƙara da cewa a lokacin da ya kori tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey, abinda ya tabbata shi ne matakin da na ɗauka ya yi daidai. Jaridan Washington Post ta faɗa a jiya Litinin da Maraice cewa ana binciken Cohen ne a kan yiwuwar zambatar banki, ha'inci da kuma karya dokokin amfani da kudaden yakin neman zaɓe, a cewar wani da ke da masaniya kan wannan batun. Hukumar FBI ta ce samamen ita ke ta kai wannan samame a jiya Litinin a ofishin Cohen, kuma ta kwace wasu takardu, ciki har da masu alaka da batun lalata da Trump ya yi da wata mashuhuriyar mai wasan fina-finai na batsa. Jaridar New York Times ita ce ta fara ba da labarin samamen da FBI ta kaiwa lauyan shugaba Trump. A daidai lokacin da mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg wato a wannan mako yake shirin bada bahasi gaban majalisun dokokin Amurka akan ayyuka da kamfaninsa ke yi, inda Amurkawa suka farga kan yawan bayanai da irin waɗannan kamfanonin fasahar suka tattara game da su. Kamfanin Facebook ya ce zai fara sanar da mutane miliyan 87 a cikin wannan mako da aka bada bayanansu ga kamfanin nan da ke baiwa 'yan siyasa shawara, wato Cambridge Analytica, ba tare da saninsu ba. Facebook ya kuma fara sauya ya kuma yin wasu sauye-sauye ta yadda masu amfani da shi za su kiyaye bayanansu cikin sauki. Duk da cewa waɗannan sauye-sauye da wasu ma daban suna ƙarfafawa masu mu'amala da Facebook gwiwa game da tsaron bayanansu, batun yana ci gaba da haska fitila akan tambaya da wato galibin Amurkawa suke son su sani akan cewa wani irin bayanai ne na waɗannan kamfanonin Google da Facebook suke da su a kansu da kuma me suke yi da waɗannan bayanan. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ganin an gudanar da ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin watan Mayu ko kuma farkon watan Yuni. Kalaman nasa na jiya Litinin sun biyo bayan kalaman jami'an Amurka ne da ke tabbatar da cewar Kim ya amince ya tattauna batun wargaza makaman nukiliya a yankin na Koriya. Wannan ita ce babbar alama da ke tabbatar da shugaba Kim har yanzu a shirye yake ya gana da shugaba Trump tun lokacin da ita Koriya din ta ba da shawarar taron koli a watan da ya gabata. Sai dai babu wani ƙarin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar. Amma kuma jami'an Amurka sun ce ƙasashen biyu suna tuntuɓar juna a asirce. Trump ya daɗe yana nanata kira da wargaza duk wani shirin nukiliya a makurɗin na Koriya. Tsohon shugaban soji na Sudan ta Kudu General Paul Malong Awan, rundunar da ake da kuma ake kiranta Sudan People's Liberation Army ko kuma SPLA a takaice, ya kafa wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna South Sudan United Front ko kuma SSUF a takaice. A cikin wata sanarwa da Janar Awan ya fitar a jiya Litinin, ya bayyana manufofin sabuwar ƙungiyarsa wanda ya ce za ta yaƙi cin hanci da rashawa, ta kawo ƙarshen kashe-kashe, kana kuma ta ɗora Sudan ta Kudu a kan tafarkin demokaraɗiyya da adalci da samar da daidaito da walwala. Awan ya kuma yi alƙawarin tun ya mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarori masu yaƙi da juna suka sanya hannu a cikin watan Disamban bara. Ya kuma yi kira ga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen da ke yankin da ake kira IGAD a taƙaice ta ƙyale sabuwar ƙungiyarsa ta shiga sahun tattaunawar da za a yi a ranar 26 ga watan Afrilu a birnin Addis Ababa na Habasha.
Baba Yakubu Makiri ya karanto labaran duniya. Madalla jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana niyyarsa ta neman wa'adin shugabanci na biyu a babban zaben da za a gudanar shekara mai zuwa, batun da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da dama. Ga rahoton da wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana kan wannan batu.
Tun a baya dai uwar jam'iyyar APC da ma wasu jigajigan jam'iyyar APC na ta bugun girjin cewa ba su da wani ɗan takara face shugaba mai ci wato shugaba Muhammadu Buhari, ko da har ta kai ga wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ke ta kai goro su kai mari na wajen tabbatar da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sake tsayawa zaɓen shugabancin ƙasar nan a karo na biyu. Duk da cewa jam'iyyun adawa na barazanar cewa za su sake karɓe wannan mulki daga hannun jam'iyyar APC, ganin yadda shugabancin jam'iyyar APC ke ta fama da rigingimu iri-iri kama daga matakin shugabanci na ƙasa zuwa jihohi har ma zuwa ƙananan hukumomi, wadda masu lura da al'amura ke ganin cewa irin wannan rudani na iya tsandama jam'iyyar APC cikin wani yanayi. Yayin da ɓangaren jam'iyyar APC ke ci gaba da hakikance cewa ai hakan ita ce ma siyasar, kuma ma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba da wajen tabbatar da cewa sun kai da gaci, yayin da wasu jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da sake tsayawar shugaba Muhammadu Buhari a shekarar 2019. Game abin da wasu al'umman jihar Borno ke cewa.
Sunana Husaini Abba Kiyari Suleiman Gogaram. Alhamdulillah, muna murna da wannan abin da baba ya faɗa. Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin shi.
Ba gani kamar babu za a ce ya dan manyanta ya kamata ya baya matasa masu jini a jika wuri?
Shekaru ba zai hana mutum yayi mulki ba, ba zai hana ba. Mu da muna fatan alheri shine kawai mun yi farin ciki alhamdulillah. Allah ya sa ya ƙara hudu ne ya ƙara wani a sama.
Sunana Mustafa Muhammad Musin. Wallahi in dai ta nine nayi murna sosai don in dai bai tashi ya ƙara tazarce din ba. Aikin da yana baya duk ya watse. Mu da muna murna game da yunkurin shi na tsayawa 2019.
Sunana Hassan Alhaji Bukar. Ni dai ra'ayina game da tsayawan Buhari ina murna, ina mai fatan alheri ya tsaya a 2019 saboda budget nashi da yayi na 2016 nan da 17 nan in yayi tazarce duk zai kara mana kyan abubuwa. Ina mai murna, ina mai fatan alheri.
Sunana Muhammad Awal. To gaskiya muna taya jama'a murna da wannan tsayawa da yace zai dan abu ne mai alkhairi, kuma muna fata Allah ya sanya alkhairi a ciki. Matasan yawanci duk ban riga mun san su ba, kuma yanzu abin da yake faruwa a ƙasa in baka riga ka san mutum ba ma duk kaman gidan da ne. Shi din da muka riga muka ga dan takun shi gara shi din ya ƙara samu gami zai ƙara sa kuma.
Bakura Malam Gani. Buhari shi yana so da ni talakawa ba kudi ko taimako kudin kasuwa. Ina so Allah ya ba mu lafiya, Allah ya kawo shi zai zo, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya fuye shirocho.
To sai kuma yankin Niger Delta inda wakilin Lamido Abubakar Sokoto yana dora ayoyin waɗansu da ke cewa
My name is Mr. Alabo. Buhari has done nothing. Nothing. In fact, the whole Federal Republic of Nigeria, I don't think he except for themselves. So what are they doing?
Wannan yana cewa ne sunana Mr. Alabo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai tsinana komai ba a tsawon shekaru uku da yayi yana mulki, kuma bana tsammanin yayi wani abin a zo a gani a fadin kasar ta Najeriya. Saboda haka idan bai yi wa al'umma komai ba, ba za a yi tsammanin jama'a za su zaɓe shi ba a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019. Wannan ɗan jihar Rivers ne da ke da suna Bari ya ce.
And asking the president not to contest because of issues of not about poor performance but really about his poor health over the time. So Nigerians are lucky.
Yana cewa ne ra'ayina ba na goyon bayan sake tsayawar takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu a zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Ba wai ina faɗar wannan ba saboda shugaban ƙasar bai gudanar da wasu ayyukan a zo a gani ba. A'a, ina faɗar haka ne saboda lafiyarsa. Ni dai a nawa ra'ayi shugaban ya koma ya ci gaba da neman lafiyarsa. Shi kuwa wannan da ke da suna Akin ya ce.
My name is Akin. What I just think, the man is a good man, but his cabinet is a major problem. The president, as the incumbent president, he has a chance to win the game.
Yana cewa ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mutumin kirki ne, sai dai kuma ba nan gizo ke saka ba, saboda mukarabansa suke kawo koma baya ga tafiyar da mulkinsa a fadin kasar ta Najeriya. Kuma matsayinsa na shugaban kasa yana da damar sake lashe zaben shekara ta 2019. Ita kuwa wannan da ke da suna Tami Buwa ta ce.
My own reaction in 2019 election except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria.
Tana cewa ne a nawa ra'ayi da jama'a suna cikin mawuyacin hali a fadin kasar ta Najeriya. Tabbas idan shugaba Buhari ya canza zan zabe shi a matsayin shugaban kasa.
If he make a change, I can vote him too.
Sai kuma a baya kamin bayyana aniyarsa ta tsayawa takara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mutane da dama na ta kira gare shi da kada ya tsaya takarar ta shekara ta 2019. Daga cikin su kuwa har da tsohon shugaban kasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Zuwa gaida malamai, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:15 na asuba. Idan muka dawo shirinmu na hantsi, za ku ji abin da tsohon sarkin Gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jakolo ke cewa dangane da ainihin abin da ke tsakanin tsohon babban mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa Sambo da Suki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu dai ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Baba ni ne na ce an sa shugaba Buhari a keji. Shi da bakinsa ya faɗa, da bakinsa ya ce an sa shi a keji a bila.
shugaba Muhammadu Buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji bane yake ji ko ka sa shi a keji wallahi shugaba Muhammadu Buhari ba zai tsaya ma a wannan keji ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a nan sabon shiri full na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke. To duk da alamomin da gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suke kokarin su nuna na cewa sun zama tsintsiya madaurin ki daya wajen goyon bayan matsayin shugaba Muhammadu Buhari kan takaddamar makomar shugabancin jam'iyyar nan tasu, da alama maganar nan bata kare ba.
All the governors 24 of the APC governors were on the same page with Mr. President.
Gwamnan Jihar Zamfara kuma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya ce duk gwamnonin jam'iyyar APC 24 sun amince da maraba ga matsayin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta a yi sabon zaben shugabannin jam'iyyar APC gabanin karewa a jinsu a watan Yuni. Wata mujiya ta nuna cewa gwamnoni na da ra'ayin shugaban jam'iyyar mai ci a yanzu John Odige Oyegunna da shawarar saki takarar kujerar zai iya yin haka.
To this effect, the convention committee will be set out, will be announced.
Shima shugaban kungiyar gwamnonin APC Rocha Sokorocha ya ce za a sanar da jadawalin zabukan daga matakin anguwa har ma tarayya. Mai shugabannin jam'iyyar da suka kafa kwamitin duba batun da daukar matsaya karkashin gwamnan Filato Simon Lalon za su ce ne zuwa yanzu kan wannan takaddamar ga sakataren jam'iyyar Maima Laguni.
Ito ai demokradiyan kenan. Idan mutum yana sha'awan ya kara tsayawa kaga zai kara tsayawa. Idan kuma baya da sha'awan kara tsayawa kaga ba zai tsaya ba. Wannan shawaran su ce a matsayin sa na shugaban jam'iyya ne ma ba zan iya cewa komai akai ba in ya ga dama zai fada da kansa ko wanin sa amma ni ban san shawarar sa ba.
Yanzu dai za a ga yadda wannan mataki ko zai kawo karshen muhawara kan tsawaita shugabancin shugabannin jam'iyyar ko kuwa a'a. Nasura da Malika kamar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru. To yau muke fara sabon shiri full akan waɗannan rigingimun na jam'iyyar APC da kuma musamman shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Da irin halin da ya samu kansa a ciki ta fuskar mulkin kasar da kuma fama da matsalolin cikin gida na jam'iyyarsa. A kan haka ne wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya shirya mana muhawara ta musamman daga can Abuja. To za mu je Malam Hassan.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na tsaka mai wuya da ke zuwa muku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kuma a yau ina tare da manya-manyan baki guda biyu. A gefe na dama akwai barista Aliyu Abdullahi, dan jarida, lauya, dan gwagwarmaya kuma jagoran kungiyar kare muradin shugaba Muhammadu Buhari a kafafen watsa labarai wato Buhari Media Support Group. Daga gefen hagu kuma akwai Comrade Isa Tijani wanda babako bane ga yan Najeriya. Comrade Isa Tijani tsohon mataimakin shugaba ne na kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC, sannan tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta Najeriya ne wato NUPEN. Kana dangwagwarmaya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda a halin yanzu yake jagorantar wata kungiyar 'yan kishin ƙasa mai suna National Patriotic Front. Barista da kuma barkanku da zuwa cikin wannan zore namu.
To barkanmu dai da warhaka.
Idan zan fara da Comrade Isa Tijani, wato idan muka duba natsan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi, wasu na yabawa, wasu kuma na korafi cewar akwai ko san kai ko har ma suna kiran suna wato suna kiran natsan da na yan uwa da abokan arziki ne, family and friends. A bangaren ka a gaba daya kai taya kake duba waɗannan natsanade?
A bismillahir rahmanir rahim, da farko ina farin ciki da Allah ya bamu damar zuwa wannan guri na BOA domin mu tattauna maganganu daban-daban. Amma gabanin in ce wani abu, ina da kyau in dan yi wani sharhi ko shimfiɗa game da abubuwan da ake tattaunawa akai. Yawwa, shimfiɗa da nake son yi shine cewar ina son mutane su fahimta cewar wato mu fa ba 'yan adawa ne da gwamnatin Buhari ba, ko dai ba haka bane. Mu dai 'yan cikin gida ne da muke ganin akwai kurakuran da ya kamata a gyara, da haka muke fitowa muke yin jawabi. Kuma jawabin da muke yi muna yin sa ne bisa kyakkyawar fata da aniya da muke da ita cewar gwamnatin nan gwamnati ce da aka zaba bisa doron gaskiya da rikon amana da cancantar abubuwa. Wannan shine ya janyo muke wayannan maganganu. In ba an ce da mu an tashi daga kan wannan bigiran ba, kaga dole ne mu ci gaba da jawabai. In kuma an ce a'a an tashi, to sai mu ja bakin mu mu shiru mu sa ido mu kalla kamar yadda su gwamnatin suke zo suka shude wannan ita ma ta zo ta wuce. In na dawo kan bayanin da kai, gaskiyar magana akwai matsaloli tare da naɗe-naɗen da shugaba Buhari yake. Kuma dole mu fito mu faɗa saboda shi kansa ma karan kansa a matsayinsa na shugaban mutane, wanda jama'a suka ba mu amana suka yarda da cewar magana ce ta zai iya yin abubuwa da gaskiya da riƙon amana, ya buɗe baki ya ce an saka shi a keji a gwamnatin koko a presidential villa.
To ina zuwa comrade. Bari Sale Abdullahi, ina dawo gare ka. Kai ka amince cewar an saka shugaba Muhammadu Buhari a keji?
A gaskiya wannan maganan ba gaskiya a cikin wannan lamari. Mutane dai sukan yi hasashe irin nasu, ba su san ko kuma saboda karancin wato labarai da ke isa musu shi yasa suke tunanin haka. Shugaba Muhammadu Buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji bane yake ji. Ko ka sa shi a keji, wallahi shugaba Muhammadu Buhari ba zai tsaya ma a wannan keji ba. Wannan fa muna maganan tsohon janar in soja, tsohon shugaban kasa, mukamai nawa shugaba Muhammadu Buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu.
In ya dawo gare ka Comrade Tijjani, kai ina son ka mana bayani wani keji aka sa shugaba Muhammadu Buhari a ciki.
Yawa, to shine abin da nake so mu fahimta. Da farko, wato masu maganganu da yawun ko gwamnati ko karin muradan gwamnati sukan kawo rudani a cikin harkoki da dama. Daya da abin da nake so in ga maka shine cewar ba fa ni ne nace an sa shugaba Buhari a keji ba, shi da bakin sai fada.
A ina faɗa su ne shi
da kyau kuwa, inda in kuna son shaida da bakinsa yace an sa shi a keji a bila, saboda haka mu muka ce to za mu yi kokarin mu babballa wannan kejin domin ya fito a matsayinsa na shugaban mu da muka sani. Ai ba bako bane a gare mu, shugaba Buhari bako ne? Ai ba bako bane. Sani muka yi cewar a baya kowa kai sunansa ma kawai idan aka ambata.
Kai kasa su ƴan Najeriya za su so san cewa wani irin keji ne. Yi mana bayani wani keji ne wannan.
Wannan kejin shine an samu ƴan kutungwila da ƴan neman bani na iya sun tabbatar da cewa duk abin da za a yi in ba ta hannunsu bane shugaban zai yi ba zai yi ba. Kai sun mai da wato tsaya dai kaji, ya hakuri, ya hakuri, ya hakuri. Idan aka ce da kai an samu yanayin da wani zai fito ya ce da mu ragaya ta fi kan ɗaki muhimmanci, to aka ga matsala ta shigo. Mu dai wanda aka zaba shugaba Buhari ne, duk wani wanda za a samu ya doru ko ya dangarfe ko a rataya shi a jikin gwamnati yana yi ne kawai don ya samu sahalewar shi shugaban. Saboda haka idan aka ce za su yi abin da ba shi kenan ba, kejin nan da ake magana da yawa daga cikin mukaman da ake nannadawa wasu abun ma kawai ai kawo shugaban ake yi ya sa hannu shikenan ya tabbata. Yanzu kai a wurinka ya dace a ce wato kamar misali majalisar tsaro ta ƙasa gaba ɗaya mutum 11 ƴan arewa ne, musa ya dace wannan kai a wurinka kake gani? Ai hanya ce wannan in aka ce za a yi zai dasa rashin fahimta a tsakanin mutane da ƙiyayya. Domin dama dai waɗanda suka yi shugabanci ƴan kudu ba tsammanin muke za su iya yin adalci, za su iya yin gaskiya. Saboda haka duk abin da suka yi ma an ce Obasanjo ya yi oho, an ce Gowa Jonathan ya yi oho, bai dame ni ba. Amma idan aka ce shugaba Buhari ya yi, dole ne ya zama damuwa a wurin mutane saboda abin da ake tsammanin da shi to an samu na ƙasu ko tawaya tare da shi. Don haka ne muke fitowa mu ce shugaba waɗansu abubuwan nan da ake yi a gwamnatinka, in ma ka sani ko kuma ana zuwa a ce da kai ai kaza ka yi, domin dai shugaban nan ai guda ɗaya ne, ba zai zama yana ko ina ba, ba zai zama ko ina yana ko ina ba, dole ne zai rika yarda da ainihin abin da mukarabansa suka kawo. To fa a rika bincike ana dubawa waɗansu abubuwan, gaskiyar magana ba za mu iya karewa ba.
Barista Aliyu Abdullahi, kamar yadda shi Comrade Isa Tijjani bayani yanzu, wato makasudin an sa shugaba Muhammadu Buhari a keji shine wasu abubuwa da yawa ba shi yake ba kamar yadda yake, sai dai a kawo sa hannu. Kai dan cikin gida ne a fadar Asorok, ya butun yake.
Ni ba zan iya abunan gane me yake tafiya a cikin zuciyar Comrade Isa Tijjani ba, me ya jawo me shi irin wannan fahimta daga yadda mutane da dama suke irin wannan maganganu. Na ɗaya dai wannan maganan cewa dole mutum yana da na kusa da shi.
Eto, amma ina son ka kare maganar da ya ce wa shugabannin tsaro gaba ɗaya 13 'yan arewa.
Kare, ina kan zuwa. Na ɗaya, kowane shugaba a duniya, ko ba ma shugaban ƙasa ba, ko shugabancin gidanka ne, ko shugabancin ƙauye ne, ko mulki ne irin na sarakuna, dole akwai waɗanda suka fi kusa da kai. Manya masu baka shawara, kuma wanda za ka dinga ɗaukan shawarwarinsu. Kowane shugaba yana da irin waɗannan. Na ɗaya kenan. Shin keji suka saka
wannan magana ba gaskiya bane. Na biyu, batun maganar wai na dade da shi Comrade Isa Tijjani magana akan shugabannin tsaro na kasar nan cewa kusan dukan su duk are, wannan ba gaskiya bace. Na daya, akwai hafsan sojoji na ruwa dan kudu ne,
kuma cewa ya kusan mafi yawan su yanzu misali ina zuwa Barisa, bari mu takaita bin a cikin shugabannin tsaron Najeriya gaba daya. Idan ka shirin nan ruwa da babban hafsan tsaron Najeriya duk sojojin arewa ne, biyu ne kurun bayan arewa.
To guda nawa ne suka dukan su?
Akwai shugaban sojojin kasa da sojojin sama da shugaban immigration da custom da civil defense da prison da NSA da duka dai man sha'anin tsaron nan, banda biyu ne duka yan arewa ne.
To kuma ina so ka je sai ka duba bangaren kuma tattalin arzikin kasa ya yake, ka je ka duba mini da ministocin su da ministocin duk abin da ya shafi bangaren tattalin arzikin kasa da shugabannin duk hukumomin da suka shafi bangaren tattalin arzikin kasa. Ka je dan Allah ka yi min wannan binciken, kan kasa wannan hira, mu ji suwaye ne ɗan wani ɓangare ne kuma suwaye ne suke rike da waɗannan.
Dukan su yarabawa ne.
‘Yan ɓangaren kudu ba? To,
amma yanzu misali a majalisar tsaro ta Najeriya kaf ba ya muri ko ɗaya ciki.
To, a gaishe ku malamai. To, wannan soman taɓi ne na ita wannan muharamar da muka fara a yau. A makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo mu ji sunayen wasu na kusa da shi shugaba Buhari da kuma tasirin da suke da shi akan yadda yake yanke hukuncin zartar da wasu kudurorinsa masu alaka da mulkin miliyoyin 'yan Najeriya. Yanzu muna gode wa su baƙin namu Aliyu Abdullahi da Isa Tijjani da kuma shi jigon shiryawa da kuma jagorantar muhawara din, wato Hassan Mainaka na wakilinmu na can Abuja. A madadin su duka, Ali Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To, a gaida na Sokoto da tawagarsa, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kwana ɗaya bayan da Prime Minister Hungary Viktor Orban ya sami gagarumin nasara a zaɓen shugaban zaɓen ƙasar ƙarƙashin yaƙin neman zaɓe da ke ƙyamar baki, jam'iyyar da ke mulkin ƙasar za ta nemi a kafa dokoki da za su hana ƙungiyoyin farar hula masu tallafawa 'yanci rani. Jama'ai na jam'iyyar da ke mulki da ƙasar da ake kira Fidesz sun ce majalisar dokokin ƙasar za ta fara aiki a kan dokokin da za su hana masu rajin kare baƙin haure da 'yanci rani da zaran ta koma bakin aiki a farkon watan Mayu mai zuwa. Daftarin dokar da zai tilasta wa ƙungiyoyin da ke taimakawa 'yanci rani sun sami izinin ministocin harkokin cikin gida na ƙasar sa'annan su gudanar da ayyukansu. Kana gwamnati za ta aza harajin kashi 25 cikin 100 akan gudunmuwar da irin waɗannan ƙungiyoyi suke samu daga ƙasashen waje. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi tir da mummunan harin rashin imani da aka kai da makamai masu guba a ƙasar Siriya. Yana mai cewa nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da Amurka za ta ɗauka akan wannan harin. Trump ya faɗa wa hukumar majalisar ministocinsa a wata ganawa da suka yi a fadar White House cewa Amurka za ta bi diddigi ta gano wanda ya kai wannan harin, ko Siriya ce ko Rasha ko Iran ko kuma dukkaninsu haɗe. A wata sabuwa kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya kira samami da aka kai akan ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya. Ya ce wannan hari ne akan ƙasarmu, wani sabon babi sukutum ne na rashin adalci. Da aka tambaye shi mai yasa bai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin baki da kwamitin kamfen shi da kuma Rasha da ake kira Robert Mueller ba, Trump ya ce za mu ga abin da zai faru.
A da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen na shirin na wannan jiko, sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Johnson Obole na ofishin jakadancin Najeriya a nan Washington da mai ɗakin sa Gladys Olodu, har ma da kakanta Ambasado Sam Jimba, domin ƙaruwar ƴamace da suka samu ranar Asabar a nan Amurka. Allah raya jimmalo ya kuma ba da lafiya da tsawon kwana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.